بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواب سني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي الله تبارك وتعالى بوديا يساكي دعوة موانا درسي نا القرآن نيجرما من أتكن سورة المؤمنون هنا كان آية أمانة الذين هم لأماناتهم وأهدهم راهون باب دوت التنبيع أساء أجياء سوى ذلك دعوة جبكة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
مجد تبارك وتعالى والذين هم سنة وغلا لأماناتهم كأمانون لأكباس السلام عليكم تجاو أماني دبند بمشا مثالي ونسنك وجنب لأبو مشا إلو من النبائي الله تكتب فرفدو أن نرسكو فيه واتوسنا إكيائي واغ أمان ونسك ما أمان أبدا إبا وآهدين راغون كما سنا إكيائي واغ واتوزع الكورة إلى سن سوكا وبالنا بنديك في مقام كنسان الكورة كاسوش ko a siyasa idan yana da igirayi babu abu da suka kai kamar guda biyu da suke wance shi ni alkawarin zai cika kuma idan ya ɗauki amana zai kiyaye ka wannan ko a kasuwarka a shagonka ko kana matsayin ma'aikaci ko kana matsayin wanda yake wato mai sana'ar hannu tela ko gyaran waya ko gyaran mota ko mashin ko wani abu duk wani abu da ka sani idan waɗannan abubuwa guda biyu za su shiga cikin sana'arka to babu shakka Allah sai ya sanya ma dukiyar albarka kuma sai ya sanya ma aikin albarka. Amana za ka tsare alkawari kuma za ka cika to duk wanda ya siffantu da wannan sifa to tattalin arzikin shi zai yi gaba kuma kasuwancinsa zai haɓaka saboda ya tsare abubuwa wato ko don amfaninsu ba don ma ka samu lada ba ko don abin da za su maka akan kuɗinka babu yawon da su kwanci da amana kuma ku kwanci da cika alkawari. Shi ya sa jiya muka fara gaya ma cewa akwai abubuwa da ake kira tamaratun amana wato shi ne rizal wanda amana suke fitar maka da shi idan ka tsare ta tana ta fito maka da abubuwa da yawa daga cikin rizal ɗin na sakamako da za ka karɓa shi ne akwai yardar Ubangiji wanda kun yi magana jiya a kansa daga ciki daga abinda za ka karɓa na sakamako in ka tsare amana da alkawari za ka rinka jin a cikin rayuwarka kana da arziki ba tare da talauci ko damuwa ba daga ciki za ka rinka jin cewa akwai aminci da za ka samu daga wajen Allah daga kuma wajen wato mutane abokan aikin a cikin gidanka da dukiyarka duk za su samu aminci saboda ka tsare amana da kuma alkawari. Sa'annan kuma wani abu da za ka samu na sakamako shi ne za ka samu kiyayewar alaƙa tsakanin al'umma wato al'umma za ta yaba maka za ta faɗi gaskiyarka za ta faɗi amanarka za ta faɗi alkawarinka kuma labarinka zai bazu cikin al'umma. Abu na biyar shi ne da muka faɗa shi ne za ta kore maka duk wani mummunan sifa da ake gaya ma masu sana'o'i a hannu za kai za ka kore wannan abu a kanka. Misali idan mutum ya zama yana sana'a a tsawon aiki yake ba shi ya yi ko gyaran wani abu yake ko ma zai wata irin sana'a sai ya yi fice wajen rashin cika alkawari ya yi fice kuma wajen rashin cika amana to labarin da zai bazu a gari kuma sai ka same shi ya iya aikin amma za ka samu bai da aikin saboda halinsa ya kori mutane daga wajen kasuwancinsa. kisa wanda kuma duk ya tsare alƙawari ya tsare amana to labarin sa zai bayyana a cikin gari za ka ji ana cewa ku kai maka ya ji a aikin kuma ga shi da alƙawari kuma in ya ce maka za ka samu ransa ba za ka samu za ka fi jin ana maka kyakkyawan yabo a kanka saboda sana'ar da kai sannan kuma duk wanda ya tsare amana ya tsare alƙawari to za ka same shi bai da siffofin munafukai wanda ba rashin amana da rashin alƙawari shi zai sa in kebance kai ƙarya kuma alama ce ta munafukai to wanda duk ya tsare gaskiya a ya tsare amana ya tsare alƙawari to ya fita daga siffar munafukai na cewa idan hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina ala a munnan tsana duk za ka samu ya fita daga waɗannan siffofin ya koma siffofi na gaskiya a sanan tsare amana yana sa kasratin min al-ilm hatta ilimi idan kana neman shi kana da gaskiya kana da amana to zai sa ka yi yawan samun ilimi ko mu'amala tsakanin malamanka in dai kana da gaskiya da alƙawura to malamanka za su ba da shaida masu kyau a kanka wannan yana daga cikin abin da muka tattauna su a jiya na cewa amana tana jawo ma ɗan adam abu na bakwai da za ka samu shi ne as-siqatun li amanati wanda za ka samu siƙa ma'anar siƙa shi ne tabbaci dukkan mutane za su ba ka tabbaci kuma ko kuskure aka samu wani zai ce ma a wani ba halinsa ba ne haka saboda dole za ka samu tsarkakewa daga wajen mutane wanda mutane za su tsarkake ka za su ba ka wato abin nan siƙa da tabbaci daga wasu mutanen ma na daban wanda ba kai ba abu na takwas da ake kallon cewa mai amana zai samu shi ne annaha dalilun ala kamalin iman duk wanda ta same shi yana da amana yana da alƙawari da wannan hujja ce kadai wanda take iya nuni a kan cewa wannan mutumin yana da kamalin iman ma'ana yana da cikakken imani shi ya sa ya zamanto mai cika alƙawari shi ya sa ya zamanto mai amana abu na tara shi ne yana nuna cewa annaha taksubu lil insani hubbullahi ta'ala ita amana in ka tsare ta kuma alƙawari idan ka tsare shi to ita da kanta ne za ta jawo maka soyayyar ubangiji daga wajen Allah sai Allah ya so ka saboda irin wannan hali da kake da shi na tabbaci na goma shi ne ta'adiyatul huquqil akharina duna nuqsan duk wanda ka same shi mai amana mai gaskiya mai alƙawari idan ka haka hulɗa da shi za ka samu komai naka na haƙƙinka zai cika maka ba zai soye maka ba ba zai rage maka ba saboda amana tana jawo maka cewa a cika maka haƙƙoƙinka cikakku ba tare da an tauye ma abu na goma sha biyu da amana take jawo ma ɗan adam shine cewa idan ɗan adam ya tsare amana ya yi abin da ya kamata to amana tana zai maka dalili ala husnul imani wal islam yana nuna musuluncinka babu shakka da irin wannan halin ba zai iya kiran mutane zuwa ga musulunci saboda gaskiyarsu da amana kyakkyawan musulunci zai bayyana saboda duk wanda ya hulɗa da shi zai ji daɗin hulɗa da shi zai ji daɗin mu'amala da shi amma a yau da yawa ka za ka ga cewa ana samun wasu suna raina mana addininmu saboda mu'amalar da wasu suke da ita a cikinmu mutum ne ya tashi ba shi da amana zai karɓi bashin wanda ba musulmi ba zai biya ba an gane zai cuci wanda ba musulmi ba zai zagi wanda yake ba musulmi ba duk irin waɗannan halayya komai wanda ya shiga hannun ka kai ba zai iya fita lafiya ba saboda haka sai a yi ta ganin addini ma ga masu addinin ga yanda suke na haka sai a yi ta fassara addini da haka kuma ba haka musulunci yake ba wani ɗan sare ya fandare masa ya yi aiki da abubuwan da musulunci ya koya masa ya ɗauki halayya waɗanda ba na musuluncin ba sannan kuma yake cutar da musulmi da musuluncin da waɗannan ɗabi'un da ya ɗauka da yawa ana samun irin waɗannan wani duk mu'amalar da ka haɗa da shi ba za ka samu jin daɗi ba ya da alƙawari ba shi da amana ka ba wa mutum aiki sai ya ɗauki tsohon kaya ya siya maka ya ce ya saka maka ya ce sabo kana tafiya watakila in mota ce min ɗaya min biyu za ka ke tsaya in ya za a gida ɗinka wa zai maka addu'ar alheri wa zai ma fatan alheri a kan sana'ar da kake yanzu ka jibga ma kanka aiki idan kai ce da ne ka ce wasu kuma za su samu nan da sallah ranar sallar kuma an zo shagon alheri ina ka je munafiki kai sun amana kai magana gaskiya ne ba duk sai ka dauka wannan kawai saboda haka yanzu ka cutar da mai kayan ka cutar da ƴaƴan ba in har da kayan ƴaƴan ba da matan ka duk kalke bakin ciki kada ya ishe shi haka zai bibi ya dawo yana bakin cikin ka kuma a hakan ma ka ki ka buɗe shagon ayi magana da kai ka gudu kuma ka karbi kuɗin kuma ka kashe waya saboda kai babban munafiki ne ma ka iya munafurci duk inda za a zai a same ka ba za ka yi ba har yanzu wata irin sana'a suke wani ya za a yi ka yi albarka kuma wannan maganar da ake ba da yawa ya samu mutane sun san hakan ɗin yana faruwa da yawa yana faruwa an maka haka ba ɗaya ba ba biyu ba baƙin ciki ya ishe ka na ƴaƴanka da na matanka duka kayanka an rike haka za ka je idin nan ka dawo kana baƙin ciki kuma idan ma ba a yi sa'a ba daga ƙarshe yadin ma ba zai dawo ba yadin na kamata kunna in ba sa'a ba ba zai dawo ba ko? Ga wani kuma zai ce yau watakila ko tailoli sun taɓa malam ne ni ba wanda ya taɓa ni wallahi ba wanda ya taɓa ni amma kawai ina jin ana wannan koke-koke ne an gane illa shekara biyu nan da suka wuce ko uku nan baya wani ya mun kirin wannan aiki har da ya jin dubu wallahi mana har da ya jin ya tafi da shi muka rasa shi kuma ni kasa ma gane shi ne ya gane muna tafiya mota suka ce da ga wanda ya tafi da ya jin wannan sai muka tsaya sai shi ma ya tsaya ne na'am ko kun ji wani amana ce ba ka yawa muka tsaya ya mun alƙawari da magari ba zai kawo shi da nan sai da kyale na je na zauna ina ta jira da magari ba ta cikin sai ya sake yin abin da ya da ban sake jin tsoriyar ka ba sai bayan wajen wata guda da wani to suna nan masu irin wannan halin ta yaya wannan sana'a za ta yi albarka da wuya ka samu albarka ma ka gyara musulunci ka musulunci ba haka ya koya maka ba kana dan musulmi ka zamanto cewa mai alkawari da kai mai amana abu na goma sha uku shi ne izzuddin wa hukukun lahi ta'ala duk wanda ka same shi yana da amana yana da alkawari sai ka same shi wajen tsare haƙƙoƙin Allah domin kanta amanar haƙƙi ne wanda ubangiji ya tsora cewa mutane su tsare sannan za ka same shi da tsare haƙƙin addini da kuma tsare haƙƙin al'umma da suke addini abu na goma sha hudu shi ne dalilun ala husnul khuluq duk wanda ka gan shi da amana da cika alkawari ya ishe ka dalili ko baka tambaya ba za a ce maka wannan mutum mai kyawawan dabi'u amana in ka tsare ta da alkawari ba sai ka fito ka ce kaza da kaza ba mutane da kansu za su yi maka shaida a kan cewa wane dabi'unsa kyawawa ne abu na goma sha biyar shi ne mahabbatul ladhi lil insani wato amin Allah yana saukar da soyayyarsa ba ma wai shi Allah ya so ka kadai ba zai saka soyayyar ka ne a cikin bayin Allah mu'minai idan lokacin da ka zamanto abikacce mai amana shi yasa wani hadisin manzo Allah yana cewa duk mutumin da ya zamanto irin haka to Allah zai so shi kuma ya umarci Jibrilu ya so shi sannan ya saka Jibrilu kuma ya ce ya gaya wa mala'ikunsa mai duka su so ka saboda ka tsare amana kuma sunanka fa ake bayarwa a wajen mala'iku cewa wani dan wani ni Allah ina son ka kai Jibrilu ka so shi kuma sannan ka gaya wa mala'iku su so shi ga sunanka na mun bayar wannan wace irin daraja ce sai nake yanzu ko gwamnati sai aka yi zaɓe aka samu aka ci aka ce an yi wani yake sun sunan ka amma ba a rantsar ba ba kuma ba ka akwai sunan ba ka yi dinga dawo mutane kenan da a taya ni da addu'a fa sai wallahi an sa sunana a ciki to wannan ba wai sunan ka ya je gaban Allah bane a ya je kawai gaban ma in ba a sa ba duk abin nan ne tare mu je ne wata kila ba gudi ma gudi a zaɓen so gwamnatin kanta wata kila kun kafa ta kan haramci don baka ci zaɓe ba haramun ka ɗauka ba haka ba ne wani zai ce to za a fara ƙarota kenan ba ƙarota ba ne haka abin yake dama sai ka ci zaɓe sannan a rantsar da kai, amma in kai ma kuɗi ka danna mutane, to gwamnatin gama a dokar ƙasa haramun kuɗi ba a dokar Allah ba, a dokar ƙasar ma ta zo a kan haramun. Kuma gala da ƙari har shekara takwas ko hudu akwai matsala. To irin wannan ma in ka samu an yi nominejin ɗin sunan ka, sai ka ta tura wa mutane a ce a tsaye da addu'a ba ya nuku ne. Allah ya kiyaye. Abu na 17 wadda amana take sa ɗan adam idan yana da ita da alƙawari shi ne hizbu huquqil khalq, haƙƙin halitta ba ɗan adam kaɗai ba, duk halitta za ta kiyaye mata haƙƙoƙinta. Saboda akwai wanda suke zaluntar dabbobi, dabbobi halitta sai ta Allah, akwai wanda suke zaluntar ba mu sani ba yanzu ko an daina irin wannan lokaci a lokacin shanu a ba su a wahalar da su ba ruwa ba abinci kuma ana saka musu barkwaro. Wani ya gaya mana kwanan baya can lokacin ba ajiye ba an kawo mana kwamfulai mun yi ta kira har muka ce ya kamata mu je kasuwar shanu mu zauna da waɗanda suke masu wannan harkar. Me yasa ake yi wa shanu haka? Wane ne wanda ake kiran su masu hawa mota mota tana tafiya suna karɓar shanu? Me sunansu? Wani ya faɗa? Yan waju ko? Yawa, ogai na ku ko wani ya ba mu labari yana cewa malam ya ce idan in bijimi ya kwanta sai a saka barkwaro a laida ban sai a rufe da hancin ta haka sai a ɗan sauri daga ya zuƙa sai ya tashi ta yi. Yanzu ko ɗan adam za a masa wannan tsakani da Allah bai kai ƙara ba? Ɗan adam za a masa wannan ya samu dama ya ƙyale kan? To mai wannan shi ne yake tsammanin rahama Ubangiji yana azabtar da dabbobi. Ku ji tsoron Allah wallahi, wallahi ku ji tsoron Allah ku daina. Shi ya sa za ka yi kuɗin daga ƙarshe in ka tara kuɗin sai Allah kai ma ya hana ka jin daɗi. Yadda kai wancan bujimi sai a samu wata mata kan ji za ka haka take ta da kai sai wallahi ba za ka zauna kuma wallahi ka tara take ta ba yadda ka iya wallahi ga kuɗin shanu ga wata garjiga ga ita ma kamar bujibi wallahi ma sai Allah ya haɗa ka da ita ce ta maka azaba wallahi ka zazzaje ka amma ko baya da za ka yi wanda ke da wanda ya ji kamar da shi ake ba da wanda ke da haka yake bai ba kai ka ji wallahi idan haka ne amma dai ka kiyaye wallahi saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ba abu kai ruwa yana ramawa. Idan annabi zai ga sun zuwa wani ya ɗauki yayanka tana kuka ya tambaya waye ba ta tsoro, wani sahabi ya ce ni ne na ɗaiɗi yayanka ya ce biyar masa ta kayan ba na son a rinka ta raza na kowa, kowa ya zauna cikin aminci. Wannan shi ne Muhammadu Rasulullah wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Shi rahama sai kawai a kan komai ba ma a kan ɗan adam ba, annabi rahama ce kawai. Abu na 17 da mai tsare amana Allah zai masa arziki shi mai hizbul a'rar wal amwal, za ka same shi da kiyaye mutuncin mutane da kiyaye kuma dukiyoyin mutane. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala zai kore masa duk wato na biyu sifatul kiyana wal nifaq, duk sifofin munafurci da katani da sifofi na ha'inci shi duk Allah sai ya kore masa. Ikai mu'amala da shi ba za ka same shi yana da halinci, ikai mu'amala da shi ba za ka same shi yana da munafurci. Saboda riƙe amana Allah sai ya kore masa duk munanan da jimu kore masa aiki sai ya zama to kawai husnul khuluq kyawar da jikin su ciwo. Daga ciki za a ba shi iqamatu shar'illah, zai samu damar tsayawa a kan shari'ar Allah, wato shari'a Allah zai masa ba ƙarfin zama ba abin nan ba. Akwai hidayatul hiba da ake cewa shiryarwa ta kyauta wanda Allah yake yi ma wasu mutane kyauta, komai ko sun ji karatu ko ba su ji karatu ba, su duk inda suka sa gaba Allah ya shiryar da su ya musu kyautar shirya komai da za su yi a kan dacewa ba su. Saboda haka Allah ya musu wannan yana daga cikin abin da Allah yake yi ma masu tsare amana da masu tsare alƙawari. Wa manhajuhu fin nafs wa ma al-ibad, za ka same shi Allah ya masa baiwa ya tsare shi ya tsayar da shi a kan shari'a, ya masa baiwa wato ta kyawawan ɗabi'u da shi da ranka da kuma waɗanda suka samu suna rayuwa da tare da shi. Abu na ashiru shi ne tsare amana yana sa tafiyin amfil mujtama. Idan an tsare amana an cika alkawari, to za ka ga cewa al'umma za ta rayu cikin aminci. Ma'anar rashin tsare amana ne ya sa za mu zo a masallaci ko a kan sallar dawa ana tunanin wani zai sa. Rashin tsare amana, inda duk mun tsare amana anan za ka bar kudinka. Wani ba zai ɗuga wani ya ɗaukar tijiyar, amma banda ya saka a jikinsu saboda mutane za su mutu amintattu saboda tsare amana. Sai Allah ya ba ku aminci. Irin waɗannan halayya dukansu yanzu kamar sun fara tsaura daga cikin musulmi suna komawa ƙasashen ma da ba na musulmi. Malam mun ga wannan a inda mutane ba sallah suke ba. Ba su ma yarda wai ku kafa jam'i a cikin mutane ku yi sallah, su ba su ma yarda ba. Kowa da zai shi da ubangijinsa. Amma haka kawai ka tsare titi yanzu ka tada sallah za su ce a'a ba zai yi ba. Sai dai in sun keɓance wani guri na ibadar ka ne ta. Amma malam idan ka bar in ka zo da amana komai da ka sani tsare maka ba ko kana nan ko baka nan wani. Kuma in sun maka alƙawari ya fara bayyanuwa cewa ba za su cika alƙawarin ba, to maza za su fara neman ka kafin lokaci. Cewa sun ma alƙawari lokaci kaza amma ba zai yi ba, saboda ka dole za a tsara kaza ko kwanaki. Waɗannan mutanen ba musulunci suke ba, amma saboda wannan amanar da suka tsare Allah ya ba su rayuwa cikin aminci. Idan ka je kwana a kan titi kana yawo ba abun da zai same ka saboda aminci. Kayan ke faɗi kar ka damu, wani wanda ta faɗi hankalin ka ya tashi ya an zata da ba wani abu. Kawai motar da ka shiga in tafi ce kawai ka faɗa suna da markar wani santa nan kawai za a yi magana ne, za a dawo da abu har inda kake. Wallahi malam, amana malam ai wato Allah ya shar'anta ta don mutu da imana, amma sai zama zo babu da ita. Babu malam, duk wannan wahalar da ake sha wala abu biyu na suka cuce mu, babu amana babu alƙawari. Tun yanzu ya tsaya muku cewa don tsare amana don kila kitse a wuta. Ashe ma ba ma kiɗan ba tukunna zai tsere kai ma wutar zai kai ka, ba ma kiɗan zai turo maka ba tukunna a wutar kai ma kanka. Yanzu ba a kai talakawan ƙasar nan rana ba, ba a saka su a wutar ba. Yanzu da azumin nan ajiye an ƙara kuɗin mai. Ni da yake bai sha ba na sha tun kafin azumi, ko motar da yake ba yawo take ba ina nan tukunna kafin ni ma in shiga layi. Sai Allah ya sa sauka amma zalunci malam ba shi ne kawai mu zauna kawai cewa mai sha addu'a Allah ya sa ya kaza Allah ya sa ya kaza kuma ba abin da za a yi ba. Ba haka lamarin yake ba. Dole dai a yi magana kuma dole a ɗauki matsayi. Sai da cewa ina gwamnoni, kuna da forum na gwamnoni ko? To me forum ne yake hurawa? Yana kallo ana irin waɗannan. Gwamnonin ba duk suna kallo ana waɗannan abubuwan ba wanda ya magana, saboda kawai in an tara kuɗin ba su aiki. Kai kuma kana nan kana yawo a rana ana ta gasa wannan har yaushe ma. Babu amana babu tsari alƙawari. Ina hutun da ake cewa za a sama matsalar? Babu shi. Kai magana kuma a yi ta surutu. Dama ai shi ɗan adawa ne, an yi ta surutu kenan har yaushe ba za a gaya ma gaskiya ba. Mutane suna cikin wahala a wannan halin, babu dalili ka zo ka tsara wa mutane wannan tsadar man fetur bayan ga yanda suke. A irin wannan halin babu wutar lantarki, babu hanya, babu hukuma in ka dinga kamar babu ne komai ma babu. Babu security, babu ruwa, babu wutar lantarki, babu ilimi, babu asibiti, kawai gini ne. To me ake yi? Ina kudin al'umma? Yadda aka ka iya saka zanna bukar ka karya ta ka zo ka zauna kai taimaka mutane da al'adun da baki da kan gudu ga al'umma ku suna cikin wahala ba za ku iya magana kowa ya zama matsoraci ma ana ba shi tsoro da wata hukuma wanda ta zama kamar ita ma farauta ne ana ba ka tsoro saboda ka yanzu dole ka tashi ka bar ma inda kake ka san ba inda dare ya maka in ya ga dama kai in kara yin al'umma ka sun kai miliyan hudu ko biyar su je su gudu kai ba zaunka wannan sai yin amana kuma yin alkawari ne da so ne abu na ajirin da daya idan ka bari amana alfawzu bi thawabi al'azim fi dunya wal akhirah alfawzu zaka rabauta bi thawab da lada bi girma a wannan duniya da kuma lahira Allah zai baka lada wallazina hum bi amanati wa ahadihim ra'u tabaraka wa ta'ala yake banda wannan na 22 shine ash-shu'ur bi muraqabati Allahi azza wa jalla wa iqabihi mai amana abin da yasa zaka ga mutum yana tsare amana saboda yana jin ko yana tsinin a ransa cewa fadin yake amana akwai hukuma ta Ubangiji wannan zai kara maka karfi su gaba da tsare amana amma dai idan ka duba sai ka ga kamar waɗanda amanar mutane suke hannunsu kamar suna ganin in sun ci sun ci banza kai ka ce babu misali kai ka ce da su da mutanen da suke musun tashin alkiyama da sai su domin in ba ka musun tashin alkiyama ka san za a mutu za a tana kai a tambaye ka abubuwa to dole ka kiyaye amma idan ka san cewa kawai ko an je lahira ma barazana za ku saboda anan duniya dama ku da yan barazana kuma in an je lahira ma barazana za ku kamar da bayan mala'ika sai ba ka san da inda muka zo ba ko ba ka san mu suwa ne ba dan da kauce mala'ikan da kawai haka ai ba ke ta ba to in dai mutum ba haka yake jin wai shi kamar baya shuru na cewa za a tada a cikin abu wani abu za ka ga bai kamata a ce da hankalinka kana yin sa ba ka saka al'umma dubbai cikin rana ka saka al'umma ma dubbai cikin wahala ko miliyoyi kuma kana zaune ba abin da ya mai ka ba ka tausaya ma kanka kuma wannan abu kana da yadda za ka yi a samu sauki yanzu ko isu security na akwai yadda za a yi ba wai an rasa yadda za a yi ba ne kawai an yi a yi yadda za a yi amma da ana jin cewa ba mutum ɗaya da ya mutu Allah zai tambaye ka jinin kana jin wannan kana bilin jinsa a ranka ai za ka tsare amanar mutane domin kayi rantsuwa za ka tsare amana to amma yanzu ka ga a kan hanya kawai an tsare mutane an kaje ba ma a kan hanya ba sun zo masallaci suna karatun alƙur'ani da tsalla an buɗe musu wuta an kaje kuma waɗannan yadda aka kashe sunan haka matansu da iyayensu da yayansu duk suka yi asara suna nan suna ɗanɗana baƙin ciki kai kuma ko jaje ma ba za ka iya mutu ba ko jaje ba za ka iya yi ba kana can a daidai wannan lokacin kuke saka 'yan kiɗa suna muku kiɗa kuna rawa da kuɗin al'umma da bazar jama'a dawa kace mana kana da imani ka dawa kace mana kai mai amana ne ka dawa kace ka cika alƙawari ai wannan kowa ya san ba gaskiya ba ne kowa ya sani ko matar ka da kake kwana da ita ta san kai munafiki ne wallahi ta san baka cika wa mutane alƙawari kuma ta san kai baka tsare amanar mutane na 23 shine as-sa'yu li kasbi ridallahi wa dhikri hasan wato fi dunya wal akhirah daya mun ambace shi a baya shine amana tana jawo maka soyayyar Ubangiji na biyu kuma da ba mu ambace shi ba shi ne cewa Allah zai sa kyakkyawan yabo a kan ka cikin harsunan mutane duk wanda ya tsare amana ya cika alƙawari sai ka samu harsunan suna yabonsa ko ba ka son ka sai ka yi shi za ka ce mutumin kirki ne sai dai ba ya tare da kai wata kila dole ne sai ka masa wata yabo ko ya za ka yi to haka Allah yake yi duk wanda ya tsare amana da alƙawarin Ubangiji to shi ke nan da'a masa abu na 24 shine ya qumu alaiha amru samawati wal ard wannan amanar fa kuke yi ana ta magana akan ta wallahi akan ta ne Allah ya tsaya da al'amarin sama ya tsaya da al'amarin ƙasa wallahi saboda amanar da Ubangiji ya ɗauka shi yasa ya rike muku sama bai rike to da ita ba da Allah zai ci amanar ku wallahi zai rike ta haka ne wannan ƙasar da kuke ganin nan ajiye ta ba ta mutu wallahi amana ce Allah ya ɗauka da alƙawari zai kiyaye ku amma da zai taɓa misali bisa da kaddara da wannan ƙasar ta rusa da muka yi sai karɓar amana ba a goma ka ba bil amanati yuhafizu ad-din wal a'rad da amana ne kadai ake kiyaye addini saboda shi karan kansa amana duk wanda kaga ya kiyaye addini yana yin abin da addini ya san girman amana da ya dauko a wajen Allah da shi ake da ita ake kiyaye addini da mutuncin mutane da dukiyarsu da jukkunan da rayukan da duk wani abu da ka sani wanda na kula da dan adam ne da amana ake iya gane shi kai wal ulum hatta ilmi da amana ake ba da shi ilmi sai an ciro shi daga inda yake a zo a ba da shi saboda shi ma amana ce wal wilaya haka nan shugabanci duka amana ce wal wasaya amana ce wal shahada da abin nan shaidu ba da shaida wannan shi ma mun yi magana a kansa wal qada da alƙalai duk amana ce wal kitaba haka nan da rubuta bashi idan za a ci bashi dukkansu ne wal biyun kansu bashin su ma amana ce wa ghairi zalika da wani haka minan amana na daga amanoni duk waɗannan abubuwa amana ce kaɗan daga cikin maganganun magabata a kan amana saboda girmanta za mu fara da Abubakar Siddiq kaɗan daga cikin maganganun manya-manyan bayin Allah a kan amana yadda suke tsoronta kala Abubakar Abubakar yake cewa asdaqus sidiq ya ce abin da ya fi komai gaskiyar gaskatawa al'amana abin da ya fi cancantar ka gaskata shi ka saka shi a cikin rayuwarka ka yi gaskiya a kansa babu kamar amana saboda wallahi malam amana duk inda aka yi ta turan da fa daga aminci ne duk wanda aka yi masa tun an aminta ne ko jininsa ya amintu ko dukiyarsa ta amintu ko mutuncinsa ya amintu ko ransa ya amintu ko ƴaƴansa ko matansa ko wani abu nasa ya amintu wanda duk ya tsare masa amana to ya amintar masa da waɗannan abubuwa to yau idan ka duba cewa kana cikin gida ma baka da amana baka da aminci haka ne yana rufin amana da zai jawo mutane wannan matsalar duk waɗannan abubuwan da ake ciki da jinin mutane da dukiyar mutane da wane ne da wane ne da wane ne duk abin da ka ɗauko rashin tsare amana ya sa ba a amintu ba shi yasa Abubakar yake cewa babu abin da ya fi kama a gaskata shi mafi gaskatawa kamar amana domin in an gaskata ta hanyar da ita an tsare ta to anan ne amincin mutane yake faruwa komai da komai zai zama amintattu ne wa akzabul kadhib ƙaryar da ta fi kowace ita kuma ƙarya ita ce alkhiyana ha'inci a baka amana ta cinye ka wannan kuma ita ce ta fi komai zama ƙarya babu ƙaryar da ta fi kowace zama ƙarya kamar yanzu a danka maka amanar kuɗin mutane kai ha'inci a ciki ya fi komai zama ƙarya wannan shine ra'ayin Abubakar dan haka yana kallon mafi abin da ya kamata ka zamanto da shi gaskiya babu kamar amana a ce kuma ka fi kowa iya ƙarya to shine kai haɗinki ka fi amana kare ibnu mas'ud yana cewa al-qatlu fi sabilillahi kaffaratu kulli dhanbi dan mas'ud yace a kashe ka amma kifan gilla yace ka fara kai a kanka ta kowane irin zunubi da ka aikata a duniya illa amana sai in ka fi amana to Allah ba zai yarda shahidi wanda ya mutu a fagen yaki manzon Allah ya ce komai nasa an yafe masa amma wallahi in ya taba cin amana ba sai Allah ya ce da shi da wanda yake amana sa a zai tashi alkiya ba kuma kaga shahidi ya ce a kai yurzaquna ana azurta ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله تلك وانا من قال الله ان ديات امانه تو والله دي ان سير شيء ده ولا دي امانه الى دام دي لما بين بباني qala ibnu mas'ud ibnu abbas ibnu abbas ne ke cewa mutuna abu kenan lam yarqisil lahul ma'sur wala al-musir an yamsika al-aman ke cewa allah bai yi wani rangwame ba allah bai rangwame ba wato kenan allah bai yafe ba ma wani mutum da yake rayuwa cikin tsanani da talauci ko kuma wani mutumin da yake rayuwa cikin wadata da mulki Allah bai taba yafe musu ba in suka yi kiyama da wani ba zai yafe musu na san babbar magana duk yadda ka kai da wadata da duk yadda ka kai da talauci in ka ci amana bari Allah ba zai yafe maka ba dan talaucin ka kuma Allah ba zai yafe maka ba dan me dan mulkin ka ko dan kudin ka sai an karbo amanar mutane a wajen saboda girman ka ajaba Umar na hudu kenan Umar radiyallahu anhu ya amsa ma wani mutum wa li rajulin dafa wa sanna Umar ya amsa ma wani mutumin da yazo yana dawafi a ɗakin Ka'aba ya gama dawafin sa ya je ya salla a maqam Ibrahim sai yazo yake gaya wa Umar wa kana Umar sai yake gaya masa yake cewa antum aktsaru minna tawafan yake ku bi mu yawan tawafi kun jiwo ya daike kun jiwo ya daike sai mu ba mu samu dama ba mun fi kun fi mu yawan tawafi kun yi tawafi da yawa wa siyama yace kun bi mu ma yawan yin azumi sai ce wa na hanu khairu khairu minkum bi sidqil amana yace amma kuma mun mu zuku alheri saboda mun yadda da tsare amana duk tawafin kai ce baka kai mu ba duk kuma sallolin kai ce baka kai mu ba yace saboda mun fi ka tsare amana wannan yana nuna maka kenan ka ci amanar mutane ka tafi kai dawabi akwai wasu mutane da suke yaudarar kansu da wannan wasu hada da cikin masu siyasar nan wasu yana yaudarar kansu da wai an ce duk wanda ya je hajji walam yarfus walam yayi wane ne don haka raja'at kayuni waladatu ummu ya zalunci mutane ya ci amana ya yi komai wai zai je can inda ake gafara da amana to kaji wanda ya mutu a bakin jihadi ma ta kunna bakin jihadi ya mutu a bakin jihadi manzo Allah ya duk zulman da an yawe inna al amana amana ce ba za a yaje mutu malam biya da za a yi kafi amana mutane duk yadda za a yi yace mun fi ku da waɗannan abubuwa bi sidiqil hadith mun fi ku gaskiya in da mi zance wa da'ul amana yace mun fi ku cika bayar da amana wa ijazul wa'd kuma mun fi ku cika alƙawari kuma duk masu mulki abinda ake neman su kenan da abubuwa guda uku ne sidiqil hadith in ka tare talakawan ka zaka musu jawabi a rediyo faɗi gaskiya kada kai ta musu ƙarya kai gare su dabin wallahi idan kai ƙarya wa huwa ghash ka san haɗin shi kake manzon Allah yake an arauta ba aljanna ka san ƙarya kake kake fara to an haramta maka aljanna domin ka yaudari al'ummar na biyu abinda ake nema a wajen mai mulki ada'ul amana bayar da amana ka sauke ta yadda ka ɗauke ta na uku injazul wa'd ka cika alƙawari kuma dama akan abubuwa guda uku nan suke yawo ai ko duk wanda zai fito takara me yake nema abubuwa guda uku nan yake faɗa wa mutane ko sidiqul hadith abinda ka faɗa gaskiya ne na'am amanar da aka baka ta kuɗin mu da rayukan mu duka ka sauke injazul wa'adin da kai duka ka sauke wannan shi ake nema a wajen Umar amsar bai bari kenan mutum na biyar shine Sufyan ibn Uyayna yana cewa man lam yakun lahu ra'su mal falyattakhidh al-amana ra'su mali wannan biya kasance bai da capital baka da kudi baka da jari kai jari ya kasa zamuwa wanda duk ya zamanto bai da jari kuma yana san jari to ya dauki amana ita ce jari ba zai samu kudi Taji na'am. Taji na'am ko? Yanzu an zuba ganin jari. Kin da mutanen nan sun yi shuru. Amma yanzu sai da aka ba, saboda zai samu kafita. Allah ya bayar wallahi muna addu'a Allah ya baka Allah ya ta'a samu alƙairi kuma amana ire amana ita ce babban jari قال الشافعي امام الشافعي كتوا شي كما يتي آلات الرياسة خمس دك مي ملكي يتي ابو جريك نيما اذا كان نيما ابو بواد راس في مكان مي ملكي يتيرا ابو جريك نيما يتي صدق اللحجة كما تقول لي كثير مدنا دك مي ملكي يتي ابو جريك نيما كركي كليا كما كركي يجا wani ko kwamishinan ka ko wani ministan ka ko wani abu ya wakilce ka akan ƙarya karka yadda sai duk kullu hajar ka zama tun haka na biyu imamu shafi ya ce kitmanu sirr ka zama tun kana da koyi asiri na al'ummar ka yanzu ai kamar shugabanci yake zuwa yake sai da mu ko mutum na kun zaɓe shi a kan wata ma jam'iyyar da ya je ya tuna jam'iyyar ko gaya muku bai ba ina amanar ku take a gurku ko shawartan ko bai ba kuɗin ku da yake karɓowa daga federation account ba zai biya muku abin da ake ciki ba zai muku aikin yadda ya kamata ba ya je ya bi ubangidansa a can sama ko ya yi watsi da ku ko ba haka ake ba waɗannan su ne masu amana waɗannan su ne za su zo suna gaya wa mutane wani abu daban sannan a samu wasu mutane su fito su ta musu kirarin da ba shi kenan ba har ma sai ya ɗauka wa in yi ba ku ruwa alfarma ya muku kuma da kuɗin ku ba har ma yana kalla in yi ba ku ruwan lantarki wai alfarma yanzu komai ba da ake a ƙasar nan alfarma ne kawai talakawa sun dawo komai ba dukiyarsu ba sai alfarma ake musu ko ba haka ba ne. Da kudinku da bazar ku ake rawa sai da kuka sunkuya aka taka bayan kusan nan aka mike aka hango shi amma yanzu ya yi wa jiya ku duk abin da zai ba zai gaya muku ba ma ruwansa da ku na uku shi ne alwafa'u bil ahad cikawa da alƙawari duk wani mai mulki idan yana son mulkinsa ya ɗore ya yi wannan ya yi wa mutane kyakkyawan zance in zai faɗa musu ya faɗa musu gaskiya an gane sannan ya cika alƙawari abu na uku kenan abu na huɗu shi ne ibda'un nasiha ya zamanto duk abin da kai na kuskure in an gaya maka gyara mulkin da zai tafiyar da ya kamata in ya ka samu kuskure za a ba nasiha kuma ka ɗau abu na biyar shi ne ada'ul amana ka ba da amanar da take kanka nan ya fi iya ce duk wani mai mulki yana buƙatar waɗannan abubuwa guda biyar kuma da su mulkin sa yake ɗorewa da su ne mulkin sa yake ɗorewa qala ibnu abi dunya mutum na bakwai kenan daga cikin alƙawarin na magabata shi abi dunya ga abin da yake cewa ce adda'i ila al-khiyana shay'ani al-muhana wa qillati al-amana yake duk wanda ka ga yana cin amanar mutane to abubuwa biyu ne suka dare shi zai wuda ƙarshe a duniya ba zai yi daraja ba ba zai yi ƙima ba saboda amana ta masa ƙaranci ba zai yi ƙima ba a wajen al'umma yau kuma duk abin da ya samu shugabanci kenan saboda talakawa ba sun gaji sun gane cewa kawai yanzu in ka zo kana jawabi ma a rediyo a matsayin ka na gwamna ko minista ko shugaban kasa wani nan ta ke cewa da Allah matsayyaci ku kare ba ka wani ba ka da kima sai a zo a kan idanunka a girmama ka kana wucewa a sai mutumin banza haka yake faruwa saboda ka ci amanar mutane Allah duk sai ya san sake maka girma duk daraja sai ya san sake maka kawai wanda za su girmama ka a gaban ka ne to yanzu irin yanzu ma har masu surutu a rediyo wani wanda zai zo ya kebon wani mutum idan ka kebon sai da gerin ce maka wallahi muna tsammani ne bisa amma har yanzu ba mu samu haka yake faruwa ba don na yi magana da wasu da yawa na ji su rutar da suke na jawabu da gaske ne yace kai dai malam a bari kawai wallahi muna dai ta tsammani nake to da haka za ka mutu wala da haka zaka mutu da wannan tsammani kuma zunubin kariyar ka yana nan karka dauka Allah ya bari zunubin ka yana nan kuma wannan kariyar sai ta hana wanda kake so ya taimake ka Allah sai ya hana ke sai ya saka maka kiyar tsaran tsaran ka Allah zai sa a zuciyarsa sai ya yi ka saboda kai ma hanyar da ka biyo ba ta dai bari har yanzu suna nan suna kuka ai har yanzu saboda Allah ya yi ya sa a so sun masu kula yadda kai kai idan kana kallon wannan ita ce mafita za ka yi ka gama sai dai ka zo daga ƙarshe ka ce kun tura mota sauran kai ka biyo inda ta tashi in ka samu ka hawo shikenan ba ka hawo ba dai an tura na takwas qala maymun bin mahran shi kuma ga abin da yake cewa akan amana yake salatatu yu'addina idan wato abubuwa guda uku suna kai wa mutum zuwa ga ya zamanto addu ya zamanto mutumin shi abubuwa guda uku suna kaiwa ga dan adam ya zamanto mutumin kirki rajin su kuma suna iya sa dan adam ya zamanto fajiri abu na farko ne al-amana ita ce amana abu na biyu al-ahd al-qawl abu na uku silatul rahim yace wanda duk ya zabo wannan abubuwa guda uku to ya zamanto al-bar mai bin Allah ne wanda ya rasa su kuma ya zama baka da amana baka da al-qawl baka da zumunci to kuma shi kenan ta zama faji qala ibn mas'ud dan mas'ud yake cewa al-amanatu as-salatu wadh-zakatu wal-ghusl min al-janabati wal-kayl wal-mizan wa a'zamu min dhalika al-wada'i yake cewa amana ita ce sallah wanda Allah ya dora mu amana yace ita ce zakka a cikin dukiyar ka ta kudi ko ta dabbobi ko ta amfanin gona yace al-ghusl min al-janaba wankan janaba shi ma amana ce haka dan mas'udi ya nuna wal kayl kwanon hawu amana ce wal mizan tikeri da ake auna kayan sayarwa mutane ne amana ce sai yace wa a'zamu min dhalik abinda yake wannan kuma girma al-wada'i shine a baka kudin mutane kamar yadda yanzu kaga duk gwamnonin nan kudin mu ne a hannunsu wannan ya fi komai hatsari ko kuna ganin ba haka bane a baka kudin mu a hannunka kai kadai kake da magana akan kudi miliyoyin mutane a karkashin ka kuma an baka kudin su wannan in ji dan mas'ud ya fi komai girma saboda kaga fakira sallah kai kadai ne ko zakka ba kai kadai ne ko ba haka ba wankan janaba kai ma kai kadai ne ko amma kwanan au shi ma kai kadai ne sikeri shi ma kai kadai ne ko misali amma a dauki kudin mutane a baka kana da mutum miliyan uku ko hudu a karkashin ka kuma an ba su kudin an ba an dauki kudin su an danka ma zai kai musu hidima sai ka kauce haina baka bilayi ba ai ka shiga uku waɗannan mutane yanzu za ka samu ya ziyar su wani ko garin su baka sani ba wani suna nan a cikin daji a ƙauyuka ko ƴan saniyar da suka kiwata ko akuyar da suka kiwata ko ƴan akuya ko ƴaƴan zafi da suka kiwata ko masarar da suka noma in sun ɗauko za su shigo gari ku ce a ba ku haraji ai sun san da akwai gwamnati ko to amma mai gwamnatin ta musu da kuka biya haraji mai ta musu shi ya sa ɗan mas'ud ya ce wannan shi ne ya fi komai girman nauyi a kansa anya ne mutanen nan sun san abin da za su tarar ku a wajen Allah anya ba da gangan suke ba kuwa ba da yanzu ko jama'ar cikin masallacin nan aka ce za a tambaye ka haƙƙin su ya za a yi ko jama'ar da suke cikin masallacin nan a ce kowa za a tsaye da kai yanzu ga Allah ga kuma kowa ya layi wani yanzu ya ce wallahi kallon banza ya tamu Allah ni ina sanin sai an kwata mu kake kallon banza ya tamu to ya tsaya a kan rubuta wani kuma yanzu ya ce a ai kudin mu ma da aka bashi cinye wa yi shi ba a rubuta wani kuma ya zo ya kayashi kuma ya sai zambi na yi har kawai ba maka kuma zai rage yanzu kana jin da waɗannan yanzu za ka tsira a wajen Allah Allah zai mutu sai da Allah ta yi mana amma abun malam da girma lokacin yana karantuwa wa nabi hurairata radiyallahu anhu kala daga abu hurairah Allah ya ta dace yake cewa awwalu ma yarfa'u min hadhihi al-umma yace farkon abin da za a dauke a cikin wannan al-umma farkon abin da za a dauke mata a wannan al-umma al-hayat kunya a to yanzu mutum yana zina ma ya zo ya fada yayi zina kuma ya zo ya fada ai kaga ba kunya abinda kayan ishin ma kana neman ya za a yi ka gudu ka tsira masa to yanzu ba wai ka gudu ba zuwa ma kai kana gayawa mutane jiya ga daddare an yi harka wai kai kake faɗan abin da kai na biyu da abin da za a ɗauke shi ne al'amana za a ɗauke amana a cikin al'umma fasalullah al'afiya ku roƙi Allah lafiya ku roƙi Allah sauki na ƙarshe shi ne na goma daga Hisham أن عمر قال يجي سوى لا تغرني صلاة امرئ صلى ورمي صلى باشا يودرك ولا توم أذن يمزم بايا يودرك من شاء سان ومن شاء وان لي قد أبايا أذن وان لي قد أبايا بلي إن جمر كوى يتي لا دين لمن لا أمانة كوى ما قد أجيب إن باك الأمانة يجي صلى كذبة دا نمبر أذن إنك بيدا نمبر komai da take yace in kaga dama kai sallah in kaga dama ka bari amma in dai kana yin wadannan abubuwa kana cikin amana baka da addini la hawla wala quwwata illa billah Allah ka kiyaye mu jama'a ai kokari a tsare wato amana za mu tsaya anan saboda lokaci ya karato an gane darasin mu na gobe wata kila ya kama kan amana ko kuma mu cikin zuwa ga aljanna na majuwa to ku sanar
alhamdulillah assalamu alaikum wallahi wani da na kula su ta da amma da jinin ya yi kuma da ya ba na wannan da ko ta kan da kuma da ta da kan da shi duka da ne da shi tarihi ba kuwa yana tarihi a wannan makasar shi ne ta amma sai a cewa Allah ta yi lokacin da kuma wani yi kwanfarar da wannan 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 duka doli ne akwai marasa lafiya akwai masu bukatu akwai masu neman aure akwai mata masu juna akwai masu ba su sutura akwai masu neman jari wanda su kuma jiya mafi biyar da ya tsarsa abin ya gaba da wannan da kan kowace shi da suka yi masu addu'a wanda kuma ba a zuwa harkar yi ne a kan harkar da kan babu yi kuma kuma ana tsara masu harkar kan kawai da na gaba da yawon da yi zai da ya duka dole ne ke yawon harkar shi Allah ya yi yawon babu
duka dai in an dunkule a su gaba ɗaya bukatar ke za a lokaci idan muka zo kawai sai mu ce ga mutane ciki da waje Allah ta san bukatu kowa ka biya ba to kaga wannan shi ne ba za mu iya kiran wani da wani da wani da wani da bukata kaza da kaza masu aure masu neman haihuwa masu wane ne duka sai mu yi wa annabi salati mu yi istighfari kuma sa'an nan sai mu yi addu'a cewa Allah ya biya mu kowa bukata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا سابقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا أستغفر الله وأتوب إليك أستغفر الله وأتوب إليك أستغفر الله وأتوب إليك يا الله يا بكاتونا أنكرت صورة وسبكاتون ما بأكرت wasu an ambata wasu ba iya ambata su ba Allah ka san bukatar bayan ka kowa ka san yadda suke kuma kowa ka san abin da yake da bukata kuma kai ne ikon biya ne Allah kai ne bayarwa ne ka biya ma kowa bukatar ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah sauki ubangiji ka mana sauki a cikin rayuwa, ka sanya mana albarka ya Allah. Wannan zafi muna roƙonka ya Allah ka kawo mana saukin ya Allah. Ya Allah wannan jarabta muna roƙonka Allah ka zama da mu lafiya da tsara mana zaman lafiya a cikin ya Allah. Ka tsare mu ya Allah da tsarewar ya Allah, ka kiyaye mu da kiyayewar ya Allah. Ubangiji ka san mu muna roƙonka ya Allah ka yi mata agaji ka zama da mu lafiya. Muna fukai da suke daure ma waɗannan abubuwa gindi domin a ci mutuncin arewacin nan ko wani abu kuma da haka. Duk wani wanda yake da hannu akan wannan dan ya azabtar da mu ko dan ya naka samu ko dan ya gabayar mu. Allah ka naka sa shi ka ko gabayar sa ya Allah. Ubangiji ka sa shi ya tafiyar da ba zai iya waiwaiwa ba ya Allah. Ubangiji ka sa shi ya tafiyar da ba zai iya waiwaiwa ba ya Allah. Muna roƙonka ya Allah da sunayen kamar ya sarki Allah kada wasu ka ba su nasara waɗannan azzalumai. Ubangiji ka shiga tsakanin mu da su ya Allah. Allah ka zama da mu lafiya. Allah kowa da buƙatar ka biya mishi ya Allah. Allah ka karbiya zulmin mu ya Allah. Ka karbiya do'o'in mu, ka karbiya sujjadar mu, ka karbiya tilawar mu da muke ya Allah. Ubangiji ka yi mana kurakuran mu ya Allah. Ka yi mana albarka a cikin rayuwar mu, ka yi mana albarka a cikin dukiyar mu da ilimin mu da matan mu da ƴaƴan mu ya Allah. Da rayuwar mu duka sun yi mana albarka. Ka tsare mu daga dukkan wata musifa ya Allah. Duk wani abin da zai zame mana damuwa Allah ka tsare mana shi. Abin da zai zame mana alheri da sauki Allah ka yassara mana shi ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.